أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما الله سبحانه وتعالى وديا دي قدر تامن حدوا أولنا مسلاتنا عمر بن الخطاب أنا أبوان شاريزة ونا أتكلم برنين دمجرم جمهورية النيجر muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala marratan ukhra saboda an dauki tsawon lokaci abinda alaman ba kaman ya tsaya dai amma insha Allah ta'ala muna fata ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu jajircewa a yau muna 14 ga wata na 5 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa taran watan 1 tara ga wata na 1 miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala yau zamu yi darasi na 8 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'aha littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda yake magana akan abin da ya shahi أحكام الجنائز بمعنى حكمته وندي كده علاقة الجنائزة تندقى رش الله هي هرزوا متوا حزوا بنيوا دا أبن دزي بيو باين وانا بنيوا وبدعوها سننكم دا إرم بدعو إن دا أكا قمسا أكا سنيا أتكن وانا بانغالي أبا بي وانا سوكي سبزر چي بمعنى متني كوزي زونا يغتي وا su mutanen garin da magaram ya kamata su yi kaza alhali ba dalili gare shi ba la min alqur'ani wala min as-sunna to akan haka mun dauki darussa guda 7 yau zamu yi darasi na 8 matashiyar karatu malike cewa safaha ta 22 malike cewa ma alal hadirina ba'da mautihi abin da ya rataya alal hadirina akan waɗanda suke nan suke tsaye wannan mutumin ya bar duniya imana kai ne a matsayin mai jiya ko na makamancin wannan kuna tsaye a saman kanku kuna tsaye a saman kanshi ubangiji subhanahu wataala ya amshi rayuwar shi yanzu ku da kuke tsayen nan me ya kamata ku shine ma'ana ma alal hadirina ba'da mautihi bayan mutuwar wannan mutum me yake kan su wanda suke halarci a wajen shi malike cewa idza qudiya wa aslama ar-ruha aw uslima ar-ruha fa alaihim iddatu ashiya idza qudiya idan aka riga aka amshi ran shi wa uslima ar-ruh aka amshi wannan ran na wannan bawon Allah fa alaihim iddatu ashiya su wanda suke tsaye anan to akan su akwai abubuwa kamar haka malam sai alifun sai ba'un kina abubuwa guda biyu abu na fari da na biyu wanda yake kan waɗanda suke tsaye malike ta an yughmidu aynaihi abinda za su fara yi shine su shahewa wannan mutumin da ya bar duniya a shahe mishi idanun shi an yughmidu aynaihi wa yad'u lahu aidan sannan kuma tun daga nan za a fara yi mishi addu'a ba a jiran cewa sai liman ya zo ko sai suwa ne sun zo ko sai an yi kwana 3 ko sai an yi kwana 7 ko 40 ko shekara guda kuna makamancin wannan tun daga lokacin da ya bar duniya kai tsaye kuka shahi mishi idanun shi sai ku fara yi mishi addu'a Allahumma ighfir lahu Allahumma arham ya ubangiji ka gafarta mishi ya ubangiji ka mishi rahama shi yasa dan adam iya da kyau kamar da muka karanta a baya yayi wa kan shiga ta bangaren hatta da in ka kwanta rishin lahiya ya kamata ka ayyana waye mutumin da zai zo tsaya saman kanka
kar a je a nemi wani mutum kawai da sunan dai dan bayyana da aiki bai san abin da zai yi ba sai a ce to wane kai ne baka komi sai ka zo ka tsaya akan shi baka san komi ba daga cikin hukumce-hukumcen jiya sannan kuma idan da zai mutu kai tsaye zaka shiga wasu abubuwa daban wanda ma anzalallahu biha min sultan kenan ya da kyau mutum ya ma kan shiga ta bangaren cewa hawa mutane koda na ka rubuta ka aji ka hodi wanda suke kusa da kai koda Allah zai kadarta maka wata rishin lahiya to wane da wane ko wacce ko wane su zo su yi jiya na to abu na biyu kenan shine malaka ce wa yad'u lahu sannan kuma su yi mishi addu'a kenan abu na farko su rihe idanin shi abu na biyu su yi mishi addu'a dalilin malam akan wannan magana da yake cewa li hadisi ummi salama qalat radiyallahu anha qalat dalili akan wannan hadisi ummu salama Allah kare yarda a gare take cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama ita ummu salama take bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajen abu salama a lokacin da yazo wa qad shaqqa basarahu idanin shi sun kahe haka suna kallon sama shi kuma ya bar duniya ita ummu salama ita ce matar shi kuma abu salama shine mijin kuma shine ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shigo wajen su fa aghmadahu kai tsaye manzo Allah yana shigowa sai ya shahe mushi idanu shi summa qala sai manzo Allah yake cewa innal arwaha idha qubida tabi'ahu al-basar ai waɗannan rayukan da kuke gani in an amshe su tabi'ahu al-basar ido yana birran har inda za ta tafi yana ganin ta da haka idan mutun ya mutu kai tsaye ku shahe mushi idanun shi fa dajja nasun min ahlihi sai wasu mutane daga cikin gidan Banu Salama fa dajju sai suka dauki kara irin na kukan mutuwa faƙala sai manzo Allah yake ce musu la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku roƙa ma kanku wani abu in ba alheri ba kai tsaye daga an yi mutuwa sai ka ji mata sun dauki kuka go har an san kuka ne shahararre daga ka ji shi to kawai wani ya mutu to irin wannan kuka kuma ana faɗin wasu kalmomi waɗanda babu alheri a cikinsu wayyo Allah mun mutu mun lalace dawa ka bar mu kaza 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 maganganu ne wanda akwai hatsari a cikin su kwarai me yasa manzo Allah yake cewa kar kuma kanku mugu addu'a in kuka ce dawa ka mutu ka bar mu mun mutu mun lalace fa innal malaikata yu'minun mun mutu mun lalace malaiku suna ce amin Allah amsa kuma ka san suka ce amin tabbas insha Allah ubangiji zai amsa da haka ne kuna balbalta kanku ne kuna lalata kanku a dalilin jahilci da kuke da ko kuma son zuciya fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun suna cewa amin duk abin da kuka faɗi wayyo Allah mu mutum lalace yace amin kaga shi ne manzo Allah yake cewa la tad'u ala anfusikum thumma qala sai manzo Allah yake ce musu kuma abin da ya kamata ku faɗi Allahumma ighfir li abi salama ya ubangiji ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyin ya ubangiji ka daukaka darajar shi a cikin mutane waɗanda suke shiryayyu wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin ya ubangiji ka sanya mushi mamaya bima'ana wanda zai maye bayan shi fi aqibihi bayan shi min al ghabirin daga cikin waɗanda suka yi saura kin Allah sanya wa zuriyarka albarka koda baka Allah dora musu wani mutumin da zai kula da su waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin mazalla ce Allah ka gafarta mana ka gafarta wa abu salama ya ubangijin talikai wafsah lahu fi qabri Allah ka yalwata mishi a cikin kabarin shi wa nawwir lahu fihi Allah ka saskaka mishi kabarin shi kaji irin addu'ar da ake yi ka harrace ta a to kare maka harace ta kar haka kawai dan uwanka ya mutu ko wani mutum makusancinka mahaifinka ko mahaifiyarka ka rasa bakka da guzuri na kalmomi masu tsafta wanda zaka yi wa mahaifiyarka addu'a ka roki Ubangiji subhanahu wataala akan ya mata rahama ko kuma mahaifinka. Amma kuma duk wata bid'a da shiriri ta da wani al'ada da mun gada to kai kuma kana nan. Kaga dai waɗannan kalmomin ba wata kalmar da dan Adam zai faɗi mai tsarki warta kai abin da ya fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana'an nan da yake cewa wafsah lahu fi qabri, Allah kai yalwata mishi kabarin shi. Dan Adam yana fama da kalubale mai girma. Muna rayuwa amma kana barin duniyan nan daga an sanya ka kabarin ka matse ka zai. Sa'ad ibn Mu'az ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Manzon sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa lokacin da aka kashe shi manzon yake cewa ku yi gaugawa ku je ku binne shi kar mala'iku su rigaye ku. Manzon ya ce akan Sa'ad, al'arshin Ubangiji ta girgiza a dalilin mutuwar shi. Yace amma bayan an binne shi duk da irin wannan matsayin da yake da, sai ga kabari ya matse Sa'ad, sai daga baya tukun ya sake shi. Sai manzon Allah yake cewa ku roki Allah ya kare ku daga azabar kabari. Ka duba waɗannan mutane wanda su ne ƴan ajin tubarkalla a cikin al'ummar nan, to ina ga mu kuma ƴan jagaliya waɗanda ga ayyukan nan malam ga su ga kamar su, sallar ga ta ga kamar ta, azumin ga shi ga kamar shi, duk wani abun da ka sani na da'a kawai ga shi ne jagal-jagal kawai yi ake yi. Wajibi ne bawa ya sa naci akan ya roki Allah, Allah ya kare shi daga azabar kabari. To wannan ita ce addu'ar da ake yi. Malik ta akhrajahu Muslimun wa Ahmad wal Baihaqi wa ghairihim. Al-Imam Muslim ya zo da wannan hadisi, Imam Ahmad haka kuma Imam al Baihaqi da wasu malamai. Abu na uku da yake kan waɗanda suke tsaye a lokacin da mutum ya bar duniya shine an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, su samo wani tsumma ko wani tuhahi wanda zai suturce wannan mutumin da ya mutu, a suturce a rihe shi gaba ɗayan shi. Shine aiki na uku, a rihe idanun shi, a yi mishi addu'a, sannan a ɗauko wani kyalle a rihe shi. Dalilin malam akan wannan magana da yake cewa li hadisi Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiya sujjiya bi burdi hibara. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya, lokacin da ya rasu, sujjiya an lillibe shi bi burdin da wata alburda, wata riga hibara mai launin ƙasa-ƙasa, wani kalan kaya ne da ake saƙa su da abduga wanda ‘yan ƙasar Yaman suke yin su. Da ita aka lillibe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan shi. Malaci wannan hadisin akhrajahu Shaykhani fi sahihaihima wal Baihaqi wa ghairihim. Abu na hudu da yake wajibi akan mutumin da yake tsaye wani ya bar duniya, malaci wa hadha fi ghairi man mata muhriman, za a lillibe shi gaba ɗayan shi amma ga mutumin da bai mutu ba a cikin ihrami na aikin hajji. Mutum ne ya ta yi aikin hajji sai Allah kadarta mishi mutuwa, yana saye da wannan kayan nashi na aikin hajji, ɗan tsumman da ake ɗaurawa a tsatso da wanda kuma ake yahawa, to shi mutumin da ya mutu a irin wannan halin ba a rihe shi gaba ɗaya. Sai yake cewa fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu, idan ka zo za a rihe sauran gangan jikin shi amma banda kan shi da fuskar shi ba a rihe su, za a bar su a buɗe. Dalilin malam akan wannan magana li hadisi ibn Abbas, hadisi Abdullah dan Abbas, Allah kare da gare shi, yake cewa bainama rajulun waqifun bi Arafa, yake cewa yayin da wani mutum yana tsaye a hilin Arafa a ranar 9 ga wata na Zulhijja, kenan ran da ake tsayawa a Arafa, iz waqa'a an rahilatihi fa waqasathu, kwatsam kawai sai ya hwado daga saman taguwar shi, raƙumar shi, fa waqasathu, sai ta tattaka shi, aw qala aqasathu, shi ma dai ma'anar shi ta jagalgala shi a ƙasa kenan da ya hwado sai raƙumi ta tattaka shi a dalilin haka wannan bawan Allah sai ya bar duniya fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa igsiluhu bima'in wa sidr ku je ku mushi wanka da ruwa da ganyen magariya shi na matsayin kamar sabulin su a wancan lokaci wa kaffinuhu sannan kuma ku sa ku mushi likafani imana ku lillibe shi fi thawbayn a cikin kaya guda biyu da wanda ya darma a tsatsan shi da wannan wanda yake ratayawa wa fi riwayatin fi thawbayhi a cikin waɗannan tufahin nashi guda biyu kenan da wanda ya darma da wanda yake yafawa yake cewa la tuhanniquhu kar da ku sanya mushi turare wa fi riwayatin a wata riwaya yake cewa wala tutayyibuhu ma'anar su guda shima kar ku sanya mushi turare sannan kuma wala tukhammiru ra'sahu kar ku rihe kanshi wala wajhahu kuma kar ku rihe huskan shi sai manzo Allah zai bada dalilin da yasa yayi wannan magana sai ya ce fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan za a tayar da shi gobe kiyama yana mai cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak yana yin talbiya yana amsa wa Allah subhanahu wa ta'ala yana kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin bauta to haka zai tashi mutumin da ya mutu a aikin hajji haka zai tashi gobe kiyama duk wanda ya gashi ya san wannan a wajen aikin hajji ya mutu kuma babban garabasar da yake tare da ita shine gashi ya tashi yana dayanta Allah yana kadai tashi a cikin ibada har a hilin tashin kiyama wannan kuma dalili ne mai ƙarfi akan cewa wannan bawan ya huta da izinin Allah labbaika allahumma zai tashi mulabbiyan malaci akhrajahu shaykhani fi sahihaihima wa abu nu'aym fil mustakhraj والبيهقي وليست الزياده عند البخاري قارن da akai nawa fi riwayatin babu shi a cikin riwayar da bukhari yazo da ita aiki na gaba da ya kamata mutun yayi a lokacin da yake tsaye akan wani ya mutu an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idha bana mautuhu an yu'ajjilu akan a gaggauta bi tajhizihi akan shirya shi shirya wanda za a mushi akai abin ne shi a gaggauta wannan aikin wa ikhrajihi da fitar da shi aje abin ne shi idza bana mautuhu idan ya tabbata cewa ya mutu babu zancen kuma jinkiri ko kuma a dole ya tsayawa ne yazo ko na makamancin wannan dalilin malam akan wannan magana yake cewa li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an dalili akan haka hadisi Abu Huraira Allah kadir da gare shi marfu'an bi ma'ana yana mai jingina magana zuwa ga manzon Allah shi Abu Huraira idan ka ci hadisi marfu'i shine wanda ya aka kai dangane shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa asri'u bil janaza ku gaggauta al'amarin janaiza to anan malamai suka fahimci hadisin ta bangare guda biyu asri'u bil janaza ana nihin a lokacin da mutun yayi mutu a gaggauta shirya shi a mai wanka a sa shi cikin likafani shi a ajje shi ko kuma a ana nihin ne idan lokacin da aka dauke shi daga gidan shi misali daga inda aka dauko shi za a kai abin ne shi a wannan tahiyyar ce ake so a yi sauki ko kuma a aikin yi mushi wanka da shirya shi da kai shi da binne shi ne ake ne gaba daya malaki ta wa fil babi a yake ta al hadis kenan wannan hadisin akwai sauran shi shi yanzu anan ya dauko mahallu shahid kamar inda yake so kai hujja da shi ne yace wa sayati bi tamamihi fil fasli as-sabi'i wal arba'in hadisin zai zo cikakke a lokacin da aka zo fasali na gaba wanda zai zo a gaba a fasali na 47 yace wa fil babi hadithani akharani asrahu min hadha a cikin wannan babi bi ma'ana a cikin magana akan asri'u bil janaza akwai wasu hadisai guda biyu asrahu min haza wanda ma'anarsu ta hihutowa baro baro sama da wannan hadisin na Abu Huraira wanda yake cewa asri'u bil janaza sai dai kash mal yace walakinnahuma da'ifan sai dai hadisan guda biyu gaba ɗayan su da'ifai ne amma shi wannan hadisi ne sahihi sai yace walizalika mal yace saboda haka a'radna anhuma muka kawar da kanmu game da kawo waɗancan hadisan guda biyu masu rauni anan kuma mallan kamar yana so ya ture wani abu ne tunda hadisai ne wanda wasu daga cikin malamai su inganta su amma ya tabbata cewa hadisan da'ifai ne to sune hadisan guda biyu mallan anan zai kawo mana su mallan ce ammal hadisul awwal fa huwa an ibn umara marfu'an wa lafzuhu daga abdullahi dan umar Allah kada yarda a gare shi yake cewa manzon Allah ya ce lafazin hadisin gashi kamar haka idza mata ahadukum idan dayan ku ya mutu fala tahbisuhu kar ku tsare shi ku rike shi wa asri'u bihi ila qabrihi ku gaggauta kai shi kabarin shi wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqara a wajen kan shi a karanta farkon suratul baqara wa inda rijlaihi bi khatimatiha a wajen kafahuwan shi kuma a karanta ƙarshen suratul baqara sai dai hadisin bai tabbata ba kaga inda ya tabbata da ma'anar shi ta hutowa mi kararago saboda wancan wanda ya magana a dunkule ce asri ubil janaza kawai tunda shi wannan ya ce in ɗayan ku ya mutu kar ku rike shi ku gaggauta kai shi kabarin shi to sai dai hadisin bai inganta ba ya aka hadisin bai inganta ba mallan ce akhrajahu at-tabarani fil mu'jam al-kabir wal khallal fil qira'ati inda al-qubur min tariqi yahya ibn abdullah ibn dahhak al-babulti hadisin ya zo daga bangaren wani mutum ana kiran shi da suna yahya dan abdullahi dan dahhak al-babulti shi yake cewa haddathana ayyub bin nuhayk al-halbi az-zuhri mawla ali sa'd bin abi waqas qala sami'tu ata'a ibn abi rabah al-makki qala sami'tu ibnu umara qala fa dhakarahu kenan dai hadisin yazo ta hanyar wannan bawon Allah wanda qultu malaike cewa nace game da danganin shi wannan hadisin da waɗannan mazajin da aka ambata kenan shi wannan mutumin yahya ibnu abdullah ibnu dahhak al-babulti yace wa hadha sanadun da'ifun jiddan danganin wannan hadisi dangane ne wanda yake da rauni sosai yace kuma walahu illatani akwai illa guda biyu wanda suka sa hadisi ya zama to hadisi ne mai rauni to yanzu anan mallan zai shiga magana akan abin da ya shahi ilimi na musalahul hadis sanin abin da ya shahi hadisai da inganta su da raunana su ya ake da sauransu kina ce wannan hadisi ya zamanto da'ifi ne mai kwarai ma saboda abubuwa guda biyu illa guda biyu al'ula illa ta harko yace shi wannan mutumin yahya ibn abdullah ibn dahhak al-babulti yace shi wannan mutumin da'ifun mutum ne mai rauni to me ake yin da mutum mai rauni su malaman hadisa da ka'idodin da suke amsan maganar mutum wajibi ne mutumin da zai kawo magana daga manzon Allah kuma a yarda a amsa to gaskiya dole ta same shi mutum ne kimtsatse same shi mutum ne kimtsatse wanda baya ƙarya baya yaudara baya cin amana saboda yana cin amana zai iya cin amana al'umma ya hadi abinda manzon Allah bai hadi ba idan yana yaudara zai iya yaudara al'umma idan yana ƙarya zai kawo wannan ƙarya ta shi jingira ta ga manzon Allah kuma ya dora bayan Allah akan wani aikin da ba Allah ya sa so ba manzon Allah ya sa so to suka ce shi dai wannan mutum al-babulti mutum ne wanda yake mai rauni wa ya faɗi wannan maganar mallan yace kama qala al-hafiz ibn hajar fi at-taqrib kamar yadda al-hafiz ya haɗa a cikin littafi at-taqrib wannan ita ce illa ta farko shi mutumin da yazo da hadisin rauni gare shi abu na biyu yace athaniya shaykhuhu ayyub bin nuhayk can ba ya ce ba daga yahya ibn abdullah ibn dahhak al-babulti sai yace sanago sana'in da ana nihin haddasa na kenan shi babulti yake cewa an ba mu labari waye ba mu labari shine Ayyub dan Nuhayk al-Halbi az-Zuhri to shine mallaci ya ce as-Saniya shaykhuhu malamin shi al-Babultin wanda ya bashi labari shine wa shine Ayyub dan Nuhayk sai aka ce to baka sani ba shi kuma fa innahu ashaddu da'fan minhu shi kuma ya ma hi dalibin nashi rauni kaga kenan da'ufa talib wal matlub eh ba wanda zai ta da wani a ciki har ma gonda dalibi aka ce da malamin nashi yayin shi rauni waye raunar malamin shi da'afahu abu hatim wa ghairihi da abu hatim da wasu daga cikin malamai suka da'afa shi da shi malamin na babulti wanda shine abu ayyub dan nuhayk al-imam al-azdi yake cewa yo shi wannan bawan Allah ayyub bin nuhayk yace matruk ne mutune wanda matrukul hadis hadisin shi ba wanda yake karba an bar mai abin shi yanzu kamar a cikin al'umma ne mutumin da ya shahara da fadin abin da ba haka nan ba daga ya kai labarin a ce waya hodi a ce ai wane ne kuma wacce ce wake amsa maganar wani ko kuma wake maganar amsa maganar wacce matrukul hadis wa qala abu zur'a yake cewa munkarul hadis hadisin shi abin kyama ne ma'ana hadisin shi hadisi ne munkar وساق له الحافظ في اللسان حديثا اخر ظاهر يكي تشوا ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثناء ايوب بن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا ثم قال ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل هذا فاذا عرفت هذا مالك تا ان كان ريكا فهمتي تشوا شي بابلتي دا مالمين ناشي غبا دين سو روني غريسو sai ce fal ajabu abun mamaki min al hafiz game da al hafiz ibn hajar al asqalani wanda yake da littafin fathul bari haisu qala fil fath lokacin da yazo kan wannan hadisi yake wada a cikin fathul bari a cikin mujalladi na 3 safha ta 143 yake cewa fi hadisi tabarani hadha a cikin wannan hadisin da aka wuce yace isnaduhu hasanun isnadin hadisin kyakkyawa ne malaci abun mamaki shi ibn al-hafiz ibn hajar haka ya hodi to amma me yasa ya hodi wannan maganar wacce illa bata bayyana a gare shi ba sannan kuma bayan al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari sannan shi ma imamu shaukani a cikin lailul awtar shi ma sai biyo bayan abinda ibn hajar shi ma dauko shima ash-shaukani da yaga ibnu hajar yace ai hadisi ne mai kyau kawai kai tsaye shine malai yace wa naqalahu anhu ash-shaukani fi layl al-awtar wa aqarrahu ya tabbatar da al-hafiz ibnu hajar akan abin da ya hodi wa qala al-haythami al-mala haythami yake cewa wa amma al-haythami faqala fi al-mujma shima ya hodi wannan magana a cikin littafin shi al-mujma yace rawahu at-tabarani fi al-kabir وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي يتي وهو ضعيف شي الهيثمي يكي تيوا wannan maganar da aka kawo cewa manzon Allah ya ce in mutun dan wanka ya mutu kakka rike shi kai kaza kai kaza kai kaza ya kawo hadisin sai yake cewa wannan hadisin a cikin danganen shi akwai wani mutum ana kiran shi da suna Yahya dan Abdullahi al-Babulti sai yace wa huwa dha'ifun mutun ne mai rauni sai yace wafata an fihi an fihi ayyub bin nuhayk wa huwa sharrun minhu sannan kuma ai an wuce a baya cewa a cikin sanadin shi babulutun ai akwai malamin shi wanda shine nuhayk wa huwa sharrun minhu shi ya mahi almajir nashi kasancewa mafi sharri saboda shi da'ifun ne da'afuhu ya lulumka na dalibin nashi kama sabaka malaci kamar yadda bayani ya riga ya gabata kenan wannan shine hadisi na farko wanda ma'anar shi ta yi hutowa baro-baro akan abin da malai ke so ya kafa an gane to amma kasancewar hadisin bai inganta ba malai ce ba za mu yi aiki da shi ba yace kuma zai yi wani ya kawo maka wani hadisi na biyu hadisin na biyu yace aw amma al-hadisu thani yace fa huwa an husayn ibn wahwah wani mutala kira shi da suna husayn dan wahwah yake cewa anna talha ibn al-barra marida Talha ibn Barra yayi rishin lahiya fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yake ziyartar shi fa qala sai yake ce mushi inni la ara inni la ara Talhata illa qad hadatha fihi al-maut. Manzo Allah yake ce a wannan marar lahiyar naku ba abin da nake gani akan shi an ba da wahala yi. Kamar da za ka ga mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda kawai kusan an sallama kawai jira ne ake Allah ya hukunta al'amarin shi. La ara Talhata illa qad hadatha fi bihi al-maut. Fa adhinuni bihi. Manzo Allah ce ku hadi muni a lokacin da ya zo mutuwa ko kuma a lokacin da ya mutu hatta ushidahu har in zo in sha'i in zo in halarto wajen fa usalli alaihi in mushi sallah wa ajjiluhu sannan kuma ku gaggauta shi a wajen kai shi wajen binnewa fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina zahranai ahlihi saboda baya halatta gaggawan mutum mai musulmi a rike ta a cikin iyallan shi a bar shi haka nan yana mutuwa a gaggauta binne shi to kaga wannan hadisi shi ma da ya inganta kaga da yana mana nuni akan mi a gaggauta binnewa go sai ce malai ce to shi ma wannan hadisin kuma shi ma bai inganta ba akhrajahu abu daud wal baihaqi wa fihi urwa a cikin shi akwai wani mutum ana kiran shi da suna urwa wa yuqalu wasu kuma suna cewa ghazra ibn sa'id al-ansari an abihi wa kilahuma majhul hadisi ne daga urwa dan sa'id al-ansari daga baban shi da shi urwan da shi baban nashi malace kilahuma majhul ko wanne daga cikin su majhuli ne mana ba san shi ba ba san ba tantance halin shi ba anya yana iya hakaito magana daga manzo Allah a amsa wannan ana magana wadanda suka biyo bayan ba wadanda suke sahabbai ba shi sahabi in ya hadi magana as-sahaba kulluhum udul dukan su adilai ne in sahabi ya ce manzo Allah ya ce an kare in ya ce manzo Allah ya yi umurni an kare ya gani manzo Allah ya yi an kare in ya ce manzo Allah yana gani shi an yi kaza manzo Allah bai ce komai ba an kare ko kuma in ya ce mu a zamanin manzo Allah ga abin da muka saba ana yi shi ma duka wannan hadisi ne to kilahuma majhul mal ya ce kama qala kamar yanda al-imam al-hafiz ya hadi fi taqrib a cikin littafin shi taqrib wadannan littafin wanda ake ambata har yanzu suna nan kawai littafi ne za ka gani mujalladi kusan volume 16 kawai sunayen mutane da tarihin rayuwarsu yanzu wani abu zai shige malaman da suka gabata a baya ya bayyana a yau ta hanyar karatu a karanta danganin hadisi misali mai mutum 10, 10, 13, 16 wane daga wane wannan wane na mutum 16 ne sai an zo an ɗauki kowanne rayuwar shi an karance ta gaba ɗaya an ya iya da ikon da zai ɗauko amana ta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana da sai ajje shi sai an karance wannan mutanen gaba ɗaya kafin a huto a ce maka hadisi ya inganta ko bai inganta ba karka so ka ji irin wahalar da ake sha to irin wannan abin shine mal anan yake dan mana talmihi akai malike cewa summa innal istidlala bihadith yawa yanzu ya komo kenan ya faɗi hadisan guda biyu wanda basu tabbata ba yanzu ne mu hadisin mu wanda ya tabbata shine me hadisin Abu Huraira ko asri'u bil janaza ku gaggauta kaiwa mutumin da ya mutu a gaggauta shirya shi a gaggauta yi mushi sallah a gaggauta kai shi abin ne shi shine malike cewa anan summa sannan innal istidlala kahu hujja bi hadisi abi huraira da hadisin abu huraira ala ma zakarna akan abin da muka ambata a baya innama huwa bina'un ala anna al murada bi asri'u al isra'u bi tajhiziha magana ce akan cewa ayi gaugawa bi tajhiziha akan a kimtsa wannan gawar a shirya ta sai ce wa amma ala alqawli bi anna almurada alisra'u bi hamliha ala qabriha yake ta falayatin mulistidlal bi yace mu anan wannan hadisi a inda muka fahimce shi in jimala alisra'u bi tajhiziha yin gaugawa wajen shirya wannan gawa a dauke ta akai ta abin ne ta sai ce amma a cikin wannan hadisin wa amma alqawlu amma kaga magana akan bi anna almurada bilisra'i idan aka ce cewa gaugawan ana nihi ne bi hamliha ila qabriha daukan ta zuwa kabarinta malace fala yatimmu listidlal bihi ba za a iya kafa hujja ba da wannan hadisin akan cewa in aka dauko gawa za a rika gawa za a rika yi saboda wannan hadisin na asri ubil janaza. Asri ukin nan ma'anar shi inji malam yana nihi ne akan cewa mutum in ya mutu ayi kokari a kimtsa shi kai tsaye a kai shi abin nan shi, ba in an dauko shi ba misali a bar shi a gida ya kwana biyu ko kwana uku ko na makamancin wannan tukun daga baya a ce ma'ana hadisin in aka huto daga gidan shi ne zuwa inda za a kai shi nan ne za a ta gaggawa ba haka ake ne ba a kawai dan adam in ya bar duniya a ji abin nan shi shi ne abin da hadisi yake ne asri'u bil janaza. Malik ya ce fala yatimmu al-istidlal bihi wa hadha al-qawl, kaga wannan magana da malam yayi yace huwa allazi istazharahu al-Qurtubi thumma an-Nawawi, ita ce maganar da al-Imam al-Qurtubi ya bada goyen baya akai sannan al-Imam an-Nawawi shi ma bada goyen baya akai, wa qawwal hafiz al-qawl al-awwala bil hadithain allazaini takallamna anhuma anifan, sai ce amma al-hafiz yake cewa shi kuma yayi magana da magana ta farko, wace magana ce ta farko? Ita ce daga inda aka ɗauko shi daga gidan shi zuwa makwantai ana ake so a yi gaugawa, yake ce al-hafiz ya tayi akan haka sannan kuma kafa hujjan da yayi ya kafa hujja da waɗannan hadisan nan guda biyu da muka yi magana akan su ɗazu, kenan abin da ya kafa hujja da shi hadisan su ma a rushe suke ba tana ko magana shi kenan ta bata da gindin zama, yake ce wala yakhfa ma fihi, ayo ai baya boyuwa abin da yake cikin waɗannan wannan bayani akan cewa ana nihi ne kawai in mutun ya mutu a gaggauta zuwa abin ne shi. Malika ta wa huwa wannan yake ta wa hunaka hadisun salis, sannan kuma akwai wani hadisi na uku bayan waɗancan guda biyun wanda su ba su tabbata ba, sai yace wa huwa mashhurun jiddan bainal amma, hadisi ne shahararre kwarai amma ba wajen malamai ba, bainal amma a tsakanin gamagarin mutane, a tsakanin gamagarin mutane. Menene hadisin na uku? Yace wa huwa shine wai aka ce manzon Allah yace ikramul mayyiti dafnuhu, girmama gawa binne ta. Shi yanzu wannan hadisi da wannan lafazi da wannan siyaki da yazo malike cewa wa huwa la asla lahu, hadisi ne wanda bayyana asali kwata-kwata, ba magana manzon Allah bace ba, saboda akwai hadisi da zaka ga mashhurai ne sun shahara a bakin mutane amma kuma wasu su sun inganta wasu su ba su inganta ba. Yanzu misali hadisi innamal a'malu binniyat, kusan kowa san shi ko kowa na hadi, to hadisi ne mashhuri kuma sahihi ne, amma zai irin hadisin hubbul watan min al-iman, ko san kasa iya cikin imani misali aya ce hadisi ne, kaga hadisi ne wanda ya shahara a bakin mutane amma hadisi ne wanda bai da asali, ba maganar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wasallam. An za a bayani akan wannan abu hidaya biyu ta wasu hanyoyi da sauransu, amma da wannan lafazi da wannan magana manzon Allah bai hadi ba. Sai malai ga cewa kama fi al-maqasid al-hasana, kamar yadda waɗannan magana suna cikin wani littafi al-maqasid al-hasana na wani shehun malami ana kiran shi da suna al-imam as-sakhawi, shi ne tattara irin waɗannan hadisan mashuhurai ya zuba su a cikin littafi, malamai suna cewa littafi ne wanda iya da amfani kwarai da gaske. Sannan aiki na gaba da yake kan mutumin da yake tsaye akan mutumin da ya rasu, an yadfinuhu su gaggauta binne shi ko kuma su binne shi fil baladil ladhi mata fihi, a garin da ya mutu. Kana ce a iya da ƴan uwa da yawa, shi iya da gata, iya da wane ne, dole sai an ɗauke shi ko a ɗauki jirgi ko a ɗauki mota ko a ɗauki menene a kai shi inda ake so a kai shi a binne shi. Abin da yake kanku ku da kuke wakilan shi, in ma a ina ne abin da shi, ita addu'ar da za a yi Allah ne za a roƙa, in a ina mutum yake a duniya ya roƙa mashi Allah Ubangiji zai amsa. Akwai abubuwan da suke faruwa a ɓangaren da ya shahi harakan jana'iza, harakan gawa lokacin da mutum ya mutu, wanda ba haka ba ne ya kamata hakika. Za a ga mutum yana rayuwa a wahalce, yana cikin wani irin yanayi, mutane ba su kula da shi ba, daga lokacin da ya mutu kuma shi kenan a lokacin ne kowa zai zo abin kamar gadara kuna makamanci wannan. idan ka zo gindin kabari ka ga yanda mutane su ake ta bajinta malam kowa so yake abin da ya hudu da shi zai aiki ai tagardama kaga bai kamata mutun ya ma kai da kasan ga yanayin da ake ciki kawai in na mutu da wani in na riga su mutuwa kawai sai cikin kabari daga an zo ga wasiyar da kowa ko magi amma zo ai tagardama a cikin makuntai malam a dauki lokaci mai girma wannan ya fadi wannan ya warware wannan ya fadi wannan ya warware wannan ya fusata kowa so yake yayin aiki da magana shi sai ya fadi abin da ya fadi shi zai aiki malaki ta abin ne shi fil baladil ladhi mata fihi wala yanquluhu ila ghayrihi kar si doke shi zuwa wani gari daban me yasa li annahu yunafil isra' al ma'mura bihi saboda yana kore wannan gaugawan da manzon Allah yayi umurni akan asri ubil janaza a cikin hadisin Abu Huraira wanda muka karanta saboda aka ce sai an kai shi wani waje lokacin da za a dauka a kai shi nazari tuni an binne shi an gari manzon Allah ya ce idan dayan ku ya mutu ku gaggauta binne shi yake cewa fi hadisi Abi Huraira al-Mutaqaddim ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما لك كتم كتن إرى حديث أبو هريرة حكا كما أكو حديث جابر الله قادر رأى قريش يكتشوا لما كان يوم أحد لوكا تند رانا أهد لوكا تند أكا يأي أهد حمل القتلى سبودا أهد أنكش قسم مسلمين سنكس بإن كون أما كما تشوانا أو هلا manzo Allah yayi umurni aka dan samu tasgaro na rishin fahimtar umurnin aka saba umurnin manzon Allah kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna wa su musulman cewa lalle an yi kuskure waɗannan tawaga da jama'a da manzo Allah dauka ya cece musu hawo saman dutsen Uhud kar su safka manzo Allah ce ko kun ga ana mana dauki dan kar ku safko saboda wannan dutsen kaman shine al-mawqi'ul istrateji kaman nan ne yakin nan wanda ya mallaki dutsen kawai shine ci nasara Allah ya to da aka fara fafatawa sai musulmi suka ci nasara akan Quraishawa ko wace kahure da hadin gambiza da aka yi a lokacin da suka ga wannan kahuren sun arta sun tafi sun gudu kai tsaye kawai sai su fara sabkowa shugaban da manzon Allah ya dora musu a saman dutse yana ce musu kar ku saba umurnin manzon Allah suka ce ai an kare yake su a fahimtar su an kare ba niyyar su ba saba umurnin manzon Allah gangaro wanda suke shi kuma Khalid ibn al-Walid lokacin kahinya musulunta sai tsinkaye su sun sauko daga saman dutse na shikenan sai dauki wata tawaga ta Qurayshawa sai zagayo daga bangaren ɗaya na dutse sai zamanto shi yake da saitara akan wannan dutsen to daga nan ne kuma musulmai aka ba su wani irin kashi a lokacin har sai da aka rika kururuta cewa ai manzon Allah ma an kashe shi to an wahala ana to a wannan yakin an kashe mutane da yawa to da aka zo yawm uhudin aka rika doko humil alqatla an rika doko wanda suka an da aka kashe li yudfinu bil baqi dan a kawo su a binne su a makwantan baqi'a ta cikin garin Madina fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai shela na manzon Allah sai ya shela anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinul qatla fi madaji'ihim manzon Allah yana umurtan ku akan ku binne waɗanda aka kashe nan a inda makwantar su take inda ai kwanta baya da aka kashe shi anan za a tona rami a sashi a cikin nan ne kabarin shi fi madaji'ihim a makwantar su to shi anan Jabir yake cewa بعدما حملت أمي أبي وخالي عدلين بايم محيفياتا كنا محيفي شيكي تشيوا حملت تاروكي أبي بابانا وخالي سننكم تنقوانتا بمعنى شي خالي إنشي نكينا تنقواني نبنغر محيفي تاروكي سوبو دابيون نمشتي adilaini bima'ana tayi laftu da su ɗaya a wannan bangaren na raƙumi ɗaya a wannan bangaren na raƙumi an ɗarma su za a kai su garin Madina a binne su ita har ta ɗauke su wa fi riwayatin a wani riwaya kuma yake cewa shi Jabir yake cewa adilatahuma adilatahuma imana an daidaita su an dora su an lafta su a saman raqumi ala nadijin akan raqumi irin raqumin da ake bar ruwa da shi wanda za sa guga cikin rijiya sai a tsara mishi igiyar sai a kora shi sai ta yi to irin wannan raqumi mai karfi yake cewa li tadfinahum fil baqi dan abun ne su a baqi'a faruddu da aka ji kiran manzon Allah sai aka maido su wa fi riwayatin a wata riwaya kuma kale yake cewa faraja'nahuma ma'al qatla haythu qutila sai muka maido su tare da waɗanda aka kashe a inda aka kashe su kenan wannan yana maka nuni akan mi inda mutun ya mutu matakar dai ba wani hatsari adda kai a wajen ba to abun ne shi gari ne na musulmai sawa'un zaman to birni ne ko kauye ne abun ne shi ana ba sai an zo ana wata hidima ba ta daukan mota ko daukan jirgi sai an kashi wuri kaza saboda wani ya zo ko wannan makamancin wannan to shine abin da maliki yake ne yana daga cikin aikin waɗanda suke tsaye mutun ya mutu su binne shi a inda a garin da ya mutu ba har doke shi akai shi wani waje ba malaka akhrajahu ashabus sunan al arba'a wa ibn hibban fi sahihihi yake cewa riwayatu al ukhra lahu wa ahmad والبيهقي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح والزيارة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة في المسألة الفصل الثمانين يعني مسألة ذات قارة ذا وأتكين فصلي ونزيز أقبا فصلي نتمان ولذلك عدليل حكني قالت عائشة لوكة عائشة تكي تشوى لما مات أخو لها لوكة تندون أنت يموت akan cewa ba a daukan mutun daga wani wuri akai shi wani wuri Aisha take cewa akhul laha biwadi alhabasha dan uwanta ya mutu a wani wata farfajiya ko kuma a wani wuri a ƙasar Habasha fa humila min makanihi sai aka dauko shi daga wannan wurin aka kawo shi garin Madina aka binne shi sai Aisha take cewa ma ajidu fi nafsi tace wallahi ba abin da yake damuna a cikin raina aw yuhzinuni ko kuma abin da yake bakanta mini rai fi nafsi a cikin raina illa anni faceni wadittu annahu kana dufina fi makanihi abin da yake bakanta mini rai me yasa ba ku binne shi ba inda ya mutu sai da kuka dauko shi ku kawo shi wannan maganar Aisha ce wannan yake maka nuni akan cewa inda garin da mutun ya mutu anan za abin ne shi babu dawaniyan cewa a yan doka an kawo shi an yi kaza akhrajahu al-bayhaqi bi sanadin sahih wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi Allah yarhamu a gare shi yake cewa a cikin al-adhkar yace wa idha awsa idan mutun ne kahin ya mutu sai yayi wasiya mun yi magana akan wasiya anan ya rubuta cikin wasiya inna mutu a dauke ni misali daga nan akai ne Madina ya zamanto inda mazalla ke kunce ni ma nan nake a garin nake kunce yayi wasiyyan cewa a dauke shi an yunqala ila baladin akhar akan akai shi wani gari daban al-imamu an-nawawi yake cewa la tunaffazu wasiyata wannan wasiyyar tashi ba a zartar da ita bai daga cikin abin da za a zartar fa inna an-naqla saboda daukan mutum bayan ya mutu daga gari kaza zuwa gari kaza haramun ne yace alal madhhabi sahih al mukhtar alladhi qalahu al aktharun akam mazhaba da fahimta mafi inganci wanda da yawa daga cikin malamai akan wannan fahimta suke saboda in aka ce akai shi wuje kaza wannan gaugawan da manzon Allah ya umurni za a tara shi daga aiki yace wa sarraha bihi al muhaddiquna ko malamai wanda suke haƙƙaƙe mas'ala sun yi magana ƙarara akan cewa lalle mutum in ya mutu inda ya mutu abin ne shi aiki na gaba an yubadira ba'dhum liqada'i daynihi min malihi wajibi ne ayi gaugawa akan abiya mushi bashin da ake bin shi yanzu da yawa daga cikin mu ana bin mu bashi babu wanda ya san wannan bashin in ba mu ba sai wanda muka dauki bashin a wajen shi kuskure ne a cikin rayuwa kuma ya da kyau mu gyara wannan ran da yake jikinka ba alƙawalin da kuka yi da Allah cewa sai lokaci kaza da kake tsammani ya kai tukun Allah zai amshi ran kahu ta bari in je in zo ba ka zo ba sai dai a zo da kai wannan tana faruwa daka duk abinda mutum kamar da aka yi ishara a baya duk abinda mutum yake da wani kulle-kulle na rayuwa to kai kokari ka rubuta shi saboda ka mutu misali Allah kiyaye ka da bashi akan ka shi wanda kake bi bashin bai zo ya bayani ba ko kuma ya zo an kareta shi ko da makamancin wannan kai kuma ka tayi da wannan bashin ranka tana nan a mallake ba za ta isa zuwa ga Ubangiji ba sai an biya bashin nan hatsari ne mai girma haka idan mutum ya mutu aikin da yake kan waɗanda suke kusa da shi an yubadara ba'dhum liqada'i dayn ayi gaugawa aje a biya mishi bashi min malihi daga cikin kudin shi ko da kudin zai kare magada ba samu komai ba kuma ka duba yanzu rayuwar da ake wa an kai matsayin da mutum zai mutu ana bin shi bashi a zo ayi bayanin cewa wani muna bin shi kaza ga takarda ga komi magadan su ce an ki ba a biya diyan shi zan su ce ba a biya saboda suna ga zai ja wani abu a cikin abin da dama su zaman jiran shi suke kona makamancin ku haka mutum ya ma kan shiga ta tun kan yamar duniya yake cewa walau ata alaihi kullihi walau ata alaihi kullihi ma'ana walau anfadahu ko da wannan bashin zai kare ata anan mana nafad anfadahu ko da bashin zai karar da dukiyar gaba dayanta za a karar da ita gaba daya a biya mishi bashi ko kuma kowa ya san yadda zai yi ya kanshi kowa da arzikin shi dama imalaki ta fa illam yakul lahu malun to in ya zamanto misali mutum ne bai da dukiya kuma ana bin shi ba su suka fa'ala daulati an tu'addi anhu to akan kasar da yake rayuwa a ciki ta biya mishi bashin shi yanzu zai biya maka bashi ba wanda zai biya maka sai dai ma wataƙila wanda suke da wani nau'i na mulki akwai aka zo rabon gado akwai babban da na wanda ya mutu sai an mai kuɗi ne ce babban dan shi a ce sarki ne shine babban dan shi akwai kason da za a bashi ba wanda zai biya maka bashi a yanzu lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban addini shine shugaban kuma da yake harakokin gudanarwa na tahiyyar da al'umma lokacin da daular ta yi ƙarhi duk wanda ya mutu ana bin shi bashi ba abinda za a biya bashi manzalla yake biya daga cikin baitul mal za a biya daga cikin dukiyar al'umma a biya mutumin da to amma yanzu kaga babu wannan hire yake cewa kenan akan kasar da yake rayuwa a ciki ta biya mishi wannan bashin an tu'addiya anhu in kana jahida fi qada'ihi akai bincike aka zo aka tabbatar da mutumin nan wannan bashin da ya ritsa da shi ba sakaki bane ba ganganci bane ba a da gaske ne yayi yunkurin yanda za a yi biya bai samu ya biya ba sai a biya mishi saboda akwai kalan bashin da dama wanda ya duke shi a shirye yake akai ta lahira da shi aka lura da wannan gangancin kawai kare mutum da mutum shi Allah akwai ronan da yawa wanda zai zo ya amshi abinka dama da ya amsa babu zace har a cikin kokon zuciyar shi bai da niyya ya maido maka kawai shiga gabanka ne ke so in ya shiga gabanka an kare to aka bincika aka tabbatar da lalle yayi kokarin ya biya abun ya gagara malaki ta fa illam taf'al in kasar bata yi ba wa tatawwa bi zalika ba'dhum jaza in kasar bata yi ba sai wani mai kudi yace a ko kuma wani mai anguwa ko wani sarki yace a ni na biya mushi malaki ce ya halatta ai haka din dalilan malan akan wannan magana yace wa fi zalika ahadithun akwai hadisi da yawa الأول حديثي نهاركو يتي عن سعد عن سعد بن الأطول رضي الله عنه يكتشو أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا تقسم تشور حديثي إيادة لنصوكم ولوكة النام ياري يا قاري كنا إن شاء الله تعالى أنا نزام سيا كنا منا مغانا أكان بيان باشي لوكة تندم تنيموت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. tambaya to ba sani ba tsarin da ya kamata mu ma tambayo rubuta sai kamata a rikai a rika rubutawa kene zon wanda yake da tambaya sai rubuta sai ya miko anya so darasi na gaba ko ka an fara ko kuma a baya a baro su ɗan mintuka sai a amsa insha Allah ta'ala Allah mana jagoranci.